Sashin Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Baba Yako makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litinin 25 ga watan Yulin shekarar 2022. A yau Litinin ne kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai kai ziyara a kasar Kamaru. Rangadin da ya sake tado da muhawara akan wanda zai gaji shugaba Paul Biya. Kamar kowace ranar Litinin, yau za a ji shirin zaurin matasa da Nasiru Adamu El-Hikaya. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan ga Baballe da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomi sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane 17 ne suka mutu bayan da wani kwale-kwale da ke ɗauke da ɗumbin bakin hauren ƙasar Haiti ya kife a gabar tekun Bahamas, yayin da ƙarin 'yan Haiti ke ƙoƙarin isa Amurka don guje wa tashe-tashen hankulan ƙungiyoyin daba da kuma fatara a ƙasar. Prime Minister Bahamas Philip Davis ya shaida wa taron manema labarai cewa tawagar masu aikin ceton sun gano gawarwakin mutane 17, ciki har da wani jariri, sannan an ceto mutane 25. Davis ya ce hukumomi sun yi imanin cewa suna cikin wani jirgin ruwa mai ɗankarin gudu da ya nufi Miami ta jihar Florida da ke Amurka. Ya ce mun yi imanin cewa jirgin ya kife ne a cikin teku. Kwamishinan 'yan sandan Clayton Fernanda ya ce kimanin mutane 60 ne ke cikin jirgin, kuma ana kyautata zaton wasu mutane da dama sun ɓace. Hukumomin Bahamas sun ce an kama mutane 2, dukkansu daga Bahamas, bisa zargin yin safarin mutane ta ɓarauniya hanya. Rasha ta amince jiya Lahadi cewa ta kai hari da makami mai linzami kan tashar jiragen ruwa ta Odessa ta tekun Bahar al-Aswad da ke Ukraine, bayan da ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Mai magana da yan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta wallafa a shafinta na Telegram cewa makami mai linzami kira Calibre ya lalata kayayyakin sojoji a tashar jiragen ruwa ta Odessa tare da wani gagarumin hari da aka auna wurin. Tunda farko Rasha ta musanta hannu a harin na rana Asabar da ya zo kwana guda, bayan da Rasha da Ukraine suka sanya hannu kan yarjejeniyar da ke baiwa Ukraine damar jigilar miliyoyin ton na hatsi daga tashar ruwanta da ke tekun Bahar al-Aswad. Sai dai kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa Rasha ta janye ikirarinta ba, tare da amincewa da kai harin na makami mai linzami. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya cecceki Rasha kan yin barazana ga yarjejeniyar hatsi. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden yana murmurewa da kyau sakamakon kamuwa da cutar COVID-19 da ya yi a makon da ya gabata, kamar yadda likitansa ya bayyana jiya Lahadi. Dr. Kevin O'Connor ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa alamomin Biden na ci gaba da inganta sannan a hankali, yayin da ciwon makogaro shi ne babban ciwon da ya rage. O'Connor ya ce har yanzu muryarsa tana toshewa. Likitan ya ce mai yiwuwa ciwon makogaron na Biden saboda jikinsa na kawar da ƙwayar cutar ne. Yana kira da ci gaban mai ƙarfafa gwiwa. Ya ce ainihin alamomin cutar na shugaban ƙasar da suka haɗa da zubar majina, tari da ciwon jiki sun ragu sosai, yayin da bugun jini, hawan jini, yawan numfashi da zafin jikinsa duk sun kasance daidai.
To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke tafi da su. Ziyarar shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ta sake farfaɗo da muhawarar da ake yi na wanda zai maye gurbin Paul Biya. Shekaru 40 kenan shugaban ƙasa Paul Biya, mai shekaru 89 a yanzu, yake rike da ragamar mulkin ƙasar Kamaru. A yau yana shirin karɓan baƙuncin shugaba Emmanuel Macron. Sai dai ƙasar ta Kamaru tana fuskantar ƙalubalen tsaro da kuma ɓoyayyen tsari na maye gurbin shugaba Paul Biya. Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ziyarar shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ta sake farfaɗo da muhawarar da ake yi na maye gurbin Paul Biya a ƙasar Kamaru. Duk da taɓarɓarewar yanayin lafiyarsa a 'yan shekarun nan, shugaban ƙasar Kamaru na ci gaba da gudanar da mulki shi kaɗai. Tabbas ya dogara ne da wasu mambobi da yake naɗa su kuma ya kora su yadda ya ga dama. Tun shekara 1982 Mr. Biya yake kan karagar mulki, amma shekarun bayan nan ya taƙaitar da bayyana cikin jama'a. Wasu na alaƙanta wannan da raunin lafiya da shekaru, kamar Zubairu Abdullahi, ɗan jam'iyyar adawar MRC.
ai shugaban kasa Fulbe mutun ne da shekaru 89 kowa sai ya gaji kuma duk wanda yake shekara 89 a hankalin san cewa ya gaji to kamata yayi a canza shi shi sai ga ba yawan fitowa ma a shekara kamar su biyu za a ga shi mun wato ifuku a fara canza shi ya gaji
masana harkar siyasa da dama suka ce babu wata makawa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da Paul Biya ko a sirrance ne za su tattauna kan yadda ake fatar mulkin kasar Kamaru ya kasance bayan Paul Biya Alhaji Ibrahim manazarcin siyasa yace
nawa tunanin akai shine kakkamanta cewa shugaban kasa Paul Biya mutun ne wanda yake da wuyan sha'ani me yasa nace ma wuyan sha'ani yana da sirri mutun ne mai rike sirri ba a gane masa abinda ku kuke tunawa ba a tanan yake ba kuma abinda kuka ce kuna so shi wani sa'in baya so sai abinda ya ga dama yake yi don mun gani irin tafiya da suka yi zaman su daga mai da tsohon shugaban kasan Kamaru Ahmadu Ahidjo irin gwagwarmaya da yi bayan tsohon shugaba ya yi masa biyayya amma bai taba nuna mana fuskarsa ba sai bayan mutuwan shugaban kasan Kamaru Ahmadu Ahidjo shugaba Paul Biya nuna mana wata fuskoki daban to saboda haka mutum ne wanda yake ba a juya shi ta sauki sai abin da ya ga dama yake yi amma game da zancen shi zuwan shugaban Faransa to kakkamanta cewa Faransa tana da yarjejeniya da kasan Kamaru tsohon yarjejeniya ne aminiyanta ne na mulkin mallaka saboda haka zai iya zo Kamaru su tattauna ta fannin kasuwa da fannin agaji da waɗansu abubuwa sha'anin likita da ilimi na kimiyya sai ya iya ma ba faɗo wannan ba ka wannan tambayan ba na cewa kansa zai canje sakamakon da mutane suke faɗa
Zakari Sa'adu shi kuma ga abin da yake nufi
ita mamman Marcel Ladan zuwan shugaban kasar Faransa Kamaru na da sarkakiya sosai misalanci tana da sarkakiya saboda alaka da ke tsakanin Kamaru da ainihin Faransa alaka ce wacce ta yi tsami tun tsawon shekaru biyar musamman ma lokacin zaɓen 2018 wadda ya kai ga ainihin aka garkame wasu magoya bayan jam'iyyar MRC bayan ita jam'iyyar ta yi ikirarin cewa ta lashe zaɓen 2018 to lamarin da ya kai ga ainihin shi kanshi shugaban ƙasa Emmanuel Macron fitar wasu kalaman da bai su dace ba yayin da wani ɗan fafutuka ya masa tambaya a ƙasar Faransa cewa kamata ya yi tsohon baki a cikin wannan harkar wanda shugaban ƙasa Emmanuel Macron ya yi kira ga shugaban ƙasar Kamaru cewa ya yi ƙoƙari ganin cewa ya mutunta ɗancin ɗan adam kuma lamarin da ya kai ga ainihin jami'an gwamnatin kasar Kamaru mai da matani cewa kasar Kamaru kasa ce mai cin gashin kanta kuma tana tafiya da al'amuranta ba tare da ainihin ta yi amfani da umarnin wani shugaban kasa ba to kaga ire-iren wa'annan ababen ya kai ga an kai wannan matsayin kuma zuwan shugaban kasa Emmanuel Macron kasar Faransa daidai wannan lokacin da an dangantaka yake tsami da wasu kasashe da nan Faransa ba banza bane saboda ainihin idan ka duba kasar Faransa dai kasar Kamaru zance ta wato hulda ta har da hannu kai da jejeniya tsakanin ta da ainihin kasar Rasha kwanakin baya na matsalar tsaro da dai shauransu to a yanzu ita Faransa tana neman kawo gyara kan kuskuren da ta yi a da
Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga kuma baballe dauke da sauran labaran duniya
Sakatariyar Baitul Mali Janet Yellen ta ce tattalin arzikin Amurka yana raguwa amma ta bayyana cewa yadda ake daukar ma'aikata manuniya ce cewa kasar bata shiga koma da tattalin arziki ba Yellen ta yi magana jiya Lahadi a shirin Meet the Press na gidan talabijin din NBC kafin a fitar da wasu rahotannin tattalin arziki a wannan makon da za su ba da haske kan tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki ya yi wa ƙawanya a halin yanzu da kuma barazanar ƙaruwar kuɗaɗen ruwa. Akwai yiwuwar za a fitar da rahoton na manyan hukumomin Amurka a ranar Alhamis ɗin nan lokacin da ma'aikatar ciniki za ta fitar da kiyasin farko na fitowar tattalin arziki a cikin kwata tsakanin watan Afrilu zuwa Yuni. Wasu masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa zai iya raguwa a kwata ta biyu a jere. Shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro ya gabatar da kudurinsa na sake tsayawa takara a hukumance a watan Oktoba mai zuwa, lamarin da ya bashi watanni uku don rufe giɓin da aka bashi a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a domin yin nasara. Jami'ar Liberal Party ta amince da takarar Bolsonaro a hukumance a babban taronta a filin wasa na Rio de Janeiro. Shugaban mai ra'ayin mazan jiya ya shafa watanni yana yakin neman zaɓe yadda ya kamata, yana zagaye kasar don farkar da magoya bayansa da kuma tunatar da masu kada ƙuri'a dalilin da ya sa ba za su goyi bayan abokin hamayyarsa ba, tsohon shugaban kasar Luiz Inácio da Silva mai sassaucin ra'ayi. Jiya Lahadi, Rishi Sunak ya yi alkawarin ɗaukar tsauraran matakai kan China idan ya zama Prime Minister Burtaniya na gaba. Yana mai kiran babban kasar mai faɗa a jiya a Asiya barazana ta ɗaya ga tsaron cikin gida da na duniya. Alkawarin tsohon ministan kuɗin ya zo ne bayan da abokiya hamayyarsa a zaben don jagorantar jam'iyyar Conservative Liz Truss ta zarge shi da zama mai rauni kan China da kuma Rasha. A bayan jaridar Global Times ta ƙasar China ta ce Sunak shi ne ɗan takara da ya tilo a fafatawar da bayyanannen ra'ayi game da bunƙasa alaƙar Burtaniya da China.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna kuma watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci 19, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, ko kuma za a iya saurare mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Masu sauraro, in ana biye da shirin muna mina jihar Neja, inda matasa suka zanta kan wasu matasa masu kawo fitina a fadar jihar, inda har sukan yi arangama da juna. da hakan kan kawo asarar rai da samun raunuka. Matasan da zamu tattauna da su sun hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibrin All Soldier, Muhammad Suleiman da Natu Emewada. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Nan gwar All Airport Quarters a nan Mina, faɗa mana menene tun da Nura ya fara yi mana bayanin za ga wani ɗan rikicin ma wani kan wata za su yi faɗa a wannan ya kwace wannan kaza wannan ya yi kaza. Shin waɗanne irin dalilai ne manya da suke jawa matasan nan suke kai hari wa juna?
To kasan farko dai kamar yadda shi Malam Nu ya ce ya fara akwai kwaɗayi. Yayi maganin kaga su in mutum tasowar mutum yaro yana da kwadayi yana son kaza yana son kaza yana son kaza to kaga shi babba ne zai iya bambanta me ga abgayen da ya kamata ya tafiyar da al'amuran shi kaza kaza in kai kaza in ka har kai hakuri har ya kai wani lokaci zaka samu wannan abubuwan to amma in babban bai sa shi akan hanya ba kaga zai dau zai bi hanyar da duk hanyar da ya gaya me ya samu ya biya wannan bukatun. Shi kuma babban kamar su 'yan siyasan da ya kamata su yi kan gaba wajen maganta abin to su kuma sai su duba suna amfani da wa'anga yaran su cimma burinsu wajen kamar siyasa kamar da yanda soja ya ce an kama sun taka doka an kama su a kai su gidan horarwa har ni busa aka kai su saboda ma kawai ma su yi nisa amma bayan kwana biyu an dawo da su me yasa saboda wayannan ɗan siyasan sun je sun
mana ɗan siyasa suna bin sawu kenan su yi bailing wadannan
yara so da yawa ma mutum ma zai ma gaya ma in kamar kaga ban yanzu ni yanzu ni ban iya ban fita da dare yayi in ba ya zama dole ban fita saboda ba ko ina ne ma zaka bi hankalinka kwance ba.
Muhammad Suleiman a shekarun baya ina zuwa Mina na zaga ko ina Nura zai baka misali ba ma ji shakkar komai amma ya nuna yanzu in mutum shiga Mina sai ya yi takazan dan kenan.
Wallahi shi kai takazan dan fa ka san mobile kamar take to wallahi ko a wajen ma akwai wani aboki na da har waya an karbi mi cikin ma mutane kenan ma to balle ma ina kai balle ma lungu to kaga azun al'amarin ya kullun sai ka da tabbatarwa yake to kuma wayan ga yaran ma an san su yawancin su an san su da ka shiga anguwa ka kira su ya so daya wan shi yaro ma basu mawuci 15 shekara 15 ba an kaga wai akwai bidiyon da ke ta aka sa a YouTube annan wajen shopping complex Obasanjo shopping complex wanda aka dan kwasai su lokacin da suke fada yawancin su kananan yara ne abin tausayi wan ga yaran basu je ko ina ba rayuwar su ya riga tabarbare saboda kai sai riga san ba to ba ilimi ba azin ilimi na boko da na din duk babu manya da ya kamata su ja su su abin ga ana leadership by example su nuna musu ka san in ka tashi kaga manya na abu kaga lokacin zaka san gashi but wayannan ba ruwan su an basu kai lokacin siyasa yayi ayi amfani da su a biya bukata.
Hannatu Emi Wada ina zuwa Muhammad Suleiman. Hannatu Emi Wada ana duk da wannan abun ina ga kamar bai shafi mata ba banje ana cewa mata ma na kai hari ba amma Nura ya ce yakan yi ma wata kila akan adawa kan mata ma yana faruwa kaga matasan nan suna ta sare-sare shin wani labari zaki ba mu kan wannan
a har ila yau kamar yanda shi Malam Nura ya fada magana wajib ne domin gaskiya a gaskiya ranka dade ana kiran maza ne mata su ne na farko hadasa ire-ire wadannan abubuwan don zaka je ana fada kamar yan unguwan daji suna fada da yan limawa ko kuma yan bangaren fadukwai to ba komi ya jawo ba mace ce mata za su fita sun riga sun tabarbare yanzu magana mata cewa su tsaya a gida da iyaye mata ana nuna musu abin da yake sawaka game da mace da yanayin da za ta zauna rayuwarta yaran mu mata yanzu in yariya ta kai shekara 10 tana cewa ta cika mace to abubuwan din nan suna ta tabarbarewa ba abin da muke ƙara gani kamar kalubalen abin da ke sa abin ke yawan yawaita kamar yawanci ya'ya mata iyaye mata suna contribute suna ƙara hadasa abin yana
yi Hannatu taya iyaye mata da aka san su da kula da yara sune suka fi zama da yara a gida kuma suka zama sune masu haddasa matsalar
madalla na ji dadin wannan tambayar da kai kaga kamar misali in kwatanta da kaina iyata mace ce sai na aike ta ta je ta siyo mini magi a bakin titi da na aike ta sai ta je ta zauna abinta abinda bai wuce minti 10 ba sai ta je ta kai minti 30 har 35 da ta dawo gashi miya na tafasa a saman wuta ba a gama gin nan ba kuma da ta dawo maimakon in sawo ta mata in nuna mata cewa ba haka nane rayuwar ya kasance ta yi shi ba saboda me ana son a yi amfani da magin nan a cikin minti 10 ta sa har an tazarce to ba a sawo ta mata an nuna mata cewa ba abu mai kyau ba ta aikata ba sai a kama dariya mace sai ta kama ni ya mace ce wanda ni na san abin da ke faruwa da yan uwan mu mata mace ne yanzu in dan aka kama danta yayi aikata abu mun haife su ba mu haifi halayen su ba ko ba gaskiya ba mun haifi ƴan mu ba mu haifi halayen su ba da ka ga yaro ya inda yaro zai sa kafa kan da ka haifi wannan yaron nan baka san baka kafanka ba zai iya kai wurin ba mutanen da yaron nan ya sani a wannan bangarorin nan kai ko har ka gama ba za ka san wurin ba to sa'alin nan in danka ya fita ya dawo da wani abin a hannu zaka baka tambaye shi yaron nan ina ne ka samu yannan ina kika samu wannan yaya kika yi kika same shi ba ni ne baki ba bababanki ya ce miki ba yaya aka yi kika samu ba mu da wannan tabbayan yawanci iyayen mu yanzu mata ba za ba su kula da wannan tabbayan saboda shi ma kwade ya riga ya shiga ga zukatan yan uwa iyaye mata kamar ni mace akwai a anguwar mu na yi sawatawa yarinya saboda me naga abin da yarinyar take yi maimakon na gani cewa wacin nan diyan uwar ta karba wannan ta ce ta taimaka ta daga daga inda na sa ai taimakon ta muke yi ko taimakon kaina dan kai ka ga mace tana da yaro na cikin ta ne amma ya fito waje ai ba na ta kadai ba to sun riga sun zaman to suna karba jawabi daga hannun wayan su iyaye domin ba duka mace ne suka lalace
yawa Hannatu lauren matasa na VOA kenan muke kawo muku shi daga nan Amina babban birnin jihar Neja a arewa ta tsakiyar Najeriya kuma muna tattaunawa ne kan yadda wasu matasa suka zama ƴan daba suna sarar juna da makamai har ma kan yakan kawo ga asarar rayuka yanzu zamu bude wannan zaure duka matasa da ke wannan zaure za su iya yin magana in suna da wani abu da za su kara kan wannan darasi dan haka zaure a bude yake in Nura kana da wani bayani musamman misalan yadda har hakan ya kawo ga asarar rayuka to zaure a bude yake za ka yi mana bayani
assalamu alaikum na farko dai shawaran dai da zan iya bayarwa
Nura muna tambaya akan misalan inda har ma aka samu asarar rai ne ba shawara muka nema ba
to inda dai aka samu asarar rai ko jiya ayin kisa jiya dinga da nake magana yanzu da nake magana da kai jiya ayin rigima can wajajen London Street fada tsakanin wancan da ƴan nan suka fara fada aka rasa rai a jiya din nan
masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin sai makon gobe za mu daura godiya ga matasa na Mina da muryar Amurka da ta dauke nauyin shirin sai ni Nasiru da Malika da na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin
wassalamu alaikum
Nasiru da Malika ya yanzu ko lokaci ne da baban gidan Jibrin zai kawo muku sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne yau da jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na magana ne akan wani bidiyo da ya karaɗe fadin Najeriya wanda aka nuna 'yan ta'adda suna zane waɗanda suka garkuwa da su a wani jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna a kwanakin baya 'yan bindigan dai sun yi barazanar sace shi kanshi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da masu riƙe da makaman siyasa idan dai har aka ci gaba da yin watsi da sharuɗan da suka ginda baya na sauko waɗanda suka yi garkuwa da su. Ita ma jaridar The Nation cewa ta yi ɗan bindiga ko ɗan ta'adda sun yi barazana yin garkuwa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i. Jaridar ta ruwaito ɗaya daga cikin ɗan bindigan na magana da harshen Hausa kuma yana bada umarnin cewa dole ne a bi umarninsu ko kuma su kashe waɗanda suka yi garkuwa da sun su kuma sayar da waɗanda suke so. Ita kuwa jaridar The Guardian a wani sharhi da ta wallafa ta yi tambaya ne cewa anya shugaba Muhammadu Buhari ya san halin ni ya sun da ƴan Najeriya ke ciki kuwa. Jaridar The Guardian dai ta yi kira ga ƴan Najeriya musamman ma dai da TJ da su tunkari shugaban ƙasar Muhammadu Buhari su kuma shaida masa ƙarara halin ni ya su da kuma tsadar rayuwa da ƴan Najeriya ke fuskanta musamman ma dai ta bangaren rashin tsaro da sauran matsaloli da ƴan Najeriya ke ciki. Sai kuma jaridar Premium Times ta bayyana cewa yanzu haka an ƙara daukan matakai na tsaro a kewayen gidan yarin birnin Kano sakamakon kama wata mota da aka yi shake da wasu makamai masu fashewa. Jaridar Premium Times ta bayyana cewa yanzu haka jami'an tsaro sun rufe hanyoyin da ke kaiwa ga gidajen yarin da ke goron dutse da kurmawa da ke birnin na Kano a wani mataki na daukan matakan tsaro ganin irin harin da aka kai a babban gidan yari na Kuje da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sai kuma jaridar Disney na cewa yanzu haka dai kungiyar tarayyar Turai na ci gaba da matsawa Najeriya daga nan ta fara sayar mata da iskar gas a kokarin da kungiyar tarayyar Turai ke yi na kaucewa sayan iskar gas daga kasar Rasha sakamakon yakin da kasar Rasha ke yi da kasar Ukraine da kuma takunkumin da kasashen duniya musamman ma na EU suka sanyawa kasar ta Rasha. A ƙarshen mako ne dai karamin ministan man fetur a Najeriya Timothy Silva ya gana da wata tawagar kungiyar tarayyar Turai a ƙarƙashin jagorancin mataimakin director general na hukumar kula da makamashi na tarayyar ta Turai Mr. Matthew Baldwin. Sai kuma jaridar The Punch ta cewa yanzu haka dai kungiyar ƙwallon kafa na ƴan matan Afirka ta Kudu Banyana sun samu nasara akan takwarorin su na ƙasar Morocco domin daukan babban kofin kungiyar wasan ƙwallon kafa na mata na nahiyar Afirka da ƙwallaye 2-1. Babin Yusufin Murai Amurka daga Lagos.
Gaida Babangida Jibrin. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Hukumomi sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane 17 ne suka mutu bayan da wani kwale-kwale da ke ɗauke da ɗumbin bakin hauren ƙasar Haiti ya kife a gabar tekun Bahamas, yayin da ƙarin 'yan Haiti ke ƙoƙarin isa Amurka don gujewa tashe-tashen hankulan ƙungiyoyin daba da kuma fatara a ƙasar. Prime Minister Bahamas Philip Davis ya shaida wa taron manema labarai cewa tawagar masu aikin ceton sun gano gawarwakin mutane 17 ciki har da wani jariri, sannan an ceto mutane 25. Rasha ta amince jiya Lahadi cewa ta kai hari da makami mai linzami kan tashar jiragen ruwa ta Odessa ta tekun Bahar al-Aswad da ke Ukraine, bayan da ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta wallafa a shafinta na Telegram cewa makami mai linzami kira Calibre ya lalata kayayyakin sojoji a tashar jiragen ruwa ta Odessa tare da wani gagarumin hari da aka auna wurin. Sakatariyar Baitul Mali Janet Yellen ta ce tattalin arzikin Amurka yana raguwa, amma ta bayyana cewa yadda ake ɗaukar ma'aikata manuniya ce cewa ƙasar ba ta shiga komadar tattalin arziki ba. Yellen ta yi magana jiya Lahadi a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC kafin a fitar da wasu rahotannin tattalin arziki a wannan makon da za su ba da haske kan tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki yawa ƙawanya a halin yanzu da kuma barazanar ƙaruwar kuɗaɗen ruwa. Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya gabatar da ƙudurinsa na sake tsayawa takara a hukumance a watan Oktoba mai zuwa, lamarin da ya bashi watanni uku don rufe jibin da aka bashi a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a domin yin nasara. Jami'ar Liberal Party ta amince da takarar Bolsonaro a hukumance a babban taronta a filin wasa na Rio de Janeiro.
To masu sauraro, da takaitattun labaran duniyan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana da GMT za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin, Baba Yako makeri ne nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.